ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. يقوى مهلا تاونا تاوى اونا مثلا تيمي البركة على عثمان بن عفان واللي يكون فرقنا الحياة اونا دانا تاوى موتا محرم في قرى تبو تاوى تاوى موجودة المهندة بيوبا الهجرمة اللي صلى الله عليه وسلم أنا كذي إذا أشغن دبيو جوزا قبول جوزا قبول ميلادية في قرى تبو جوزا أشغن من قرى اونا مثلا تيمي دومون قبات الدوانا malaka ko tokaci wadanda ko wacce aka sanyawa take da darussa kan haƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ana magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan musulmi ya san ana magana akan abin da yake da girma a gare shi. Magana akan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce a kan wani yanki na biyu na wanda mutum sai ya yi shaida da shi kafin ya zama musulmi. Mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ya cika da Muhammadur Rasulullah kafin imaninsa ya tabbata a matsayinsa na musulmi. Imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ne da Allah kuma yadda Al-Qur'an ya yi bayani. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sa'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zamo sa'a da rishi in man saman yusayi rasul faqad ata Allah, wanda yi biyayya ga manzo hakika ya yi biyayya ga Allah. Dukkan wanda bai fi tabarkin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to bai dace da kiriya ba. Kiriya kadai tana a tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan wanda ya bi wannan tabarki to shi ne ya bi hanya ta kiriya. Allah ta'ala ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ku samu kiriya. Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadun, in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ku shiriya, za ku kasance a kan tafarki na shiriya. Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci waɗanda suke da hawa suke cewa suna san Allah. Sai Allah ya ce da su qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, in kunce ko kuna da hawa kuna tsoron Allah ku biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukum Allah, sai Allah ya kaunace ku. Sa'a da biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita take sanya mutum ya zama cikin bayi da zai samu girmamawa da Allah ya ambata cikin Alqur'ani. Ya ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من ذي من ذن الله ليس أبريدي إذا متعرج وأن من يمن ينبعي الله جكم من ذي ذي إياك من ذن الله صلى الله عليه وسلم هو ذي جدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني babu wani ba yahudi ko ba nasari da zai bi sakona wala yu'minu bi, amma bai imani da ni ba illa dakhala an-nar, ba ki wuta da shiga ranar alkiyama. Allah ta'ala ya bayyana cewa ya riga alƙawari daga dukkan annabawa da manzanni cewa duk wanda ya kasance yana rayi Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dole ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قال فأقررتم وأخذتم على ذلك إثري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كذا من تعالى صلى الله عليه وسلم يا مناسي حديثي التي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والله إذا أنزل موسى أنا عليه أك أيقوني دول سيمون جاية مي جيبي من الشيني من تعالى صلى الله عليه وسلم وأن كونتا على ما تيتك الإيمان. ومن يبدا في حديث يتي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. فيكون بدي زمن من ايمان فتكك الايمان فينا كسل كيف احب اليه في يمسوك في يد ايانسا في يد ايانسا في يد تكم متعنين كيف في يد ما كرتا وما يجي جاء هم من صلاق الله تعالى مسيحة يتي لا والذي الذي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. Ya gaya wa Umar lokacin da Umar ya tsiyama ikin Allah ba ta ne cikin a duniya ke da kai in ba raina ba in ba kaina ba yace ina ake kaso ne fiye da kan jama'a sai ya Rasulullah yace wallahi la anta ahabbu ilayya al-an min nafsi dan ji wannan wallahi yanzu sai na fito ke da kaina manzo Allah shine auda bil mu'minina min anfusih matsayin ka da mai imani ya matsayin san kan mai imani matsayin sa ya wuce dukkan matsayi a wajen mai imani annabi ya kauda bil mu'minina min anfusih yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda dukkan wanda ya saki baki ya faɗi kalma ta tukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'ananne ne cikin ayar Qur'ani domin Allah ya ce innal ladina yu'minuna billahi wa rasulihi لعنهم الله الذي وتدت كثر الله ما يجي الله يا لعنت في الدنيا والاخره الدنيا والاخره وعد لهم عذاب مهينا كما ان كان لهم عذاب الثورات ان الله صلى الله عليه وسلم متين تياوتي دكا متي او جن ايمان كان مرتبا متي ده الكرم ده من الله صلى الله عليه وسلم واجب ني دكا ايمان abu ba da faruwa wannan gari ne albarka gari na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa ne na tafiki shi ana samun wasu mutane suna sakin baki suna fitan maganganu suna shiga hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala mar'an mawad wa madfa'i a gani da ji na al'umma mun sanya wannan abin tafiki amma alhamdulillah fatan mu shine a dauki mataki da ya kamata domin tsayar da shin wannan al'amari mummuna da yadda wasu mutane suka samu wata dama na cewa suna iya fitowa da wasu magana da cutarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hukunci da aka yanke ga wannan shaki marar rabo da kisa hukunci ne da ya dace da shari'ar musulunci kuma ya jace a zartar da wannan hukunci wannan yana daga cikin makasudi na wannan haduwa a takaice dukkan mai imani ya fi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da alfarma to amma fadakir fa inna dhikra tarfa'u al-mu'minin la atnadar kuma tunatarwa tana amfani da imani kika tsadu a wannan masallacin albarka tare da manya-manyan malamai jagorori a wannan gari mai albarka domin su yi kokaci da san hankali cewa lallai ya kamata a ɗauki mataki domin tsayar da irin wannan al'amari mummuna kar in ɗaurika mukaddima wanda zai gabatar mana da jawabi na farko shine ɗan uwa Sheikh Malam Lawan Abubakar Allahu Sha'ib zai mana tsokaci a kan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a abin dukkan mu kadan ka da kira da malamin haya Sheikh Malam Haya mai mutuwa zai ja hankalin mu yayi mana tsokaci a kan hukuncin wanda ya taɓa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan za mu ji daga bakin ɗan uwa wanda yake barista ikrar adam kuma ana ran Allah ya kara masa lafiya a doka ta kasa ya halatta wani ya shiga haƙƙi na al'ummar musulmi ya tsaya wato wanda yake mai daraja da annar ma mafi girma a cikin sukan ɗan adam me matsayinsa a doka ta kasa shin yana da wannan dama ko me matsayin dokar kasa dangane da kiyaye alfar mata aƙida da addinin musulmai akwai manyan malamai da suka halarci wannan majalisar albarka za su yi lokacin insha Allah ta'ala akwai malam Ibrahim Salim shugaban majalisar malamai ana tare insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Wahab Abdullah Imam Ahlus Sunna da da shugaban kungiyar Izala Sheikh Professor Abdullahi Pakistan insha Allah sannan akwai wakilci daga dukkan wannan al'amari ne da ya shafi al'umma ta musulmi kuma ya shafi dukkan musulmi yasa za a samu wakilci hatta a sauran ɓangarori na al'umma musulmi domin nuna cewa suna tare da wannan hukunci da aka yanke kuma suna goyon baya a zartar da su yasa za a samu hukunci na Shehu Shehu Kariballa da Bijiyar Kadiriyya da Shehu 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 Mekula shugaban Kiyaman Hizba Bo ta jihar Kano kuma jagora a ɗarikar Tijjaniya idan kuma za mu cika da mai masauki mai kan wani masallaci Shehu Abdullah Usman
الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على عباده الذين اتقوا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wadi ya tabbata ga Allah bai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan marice a wannan masallaci ne albarka cibiya ta yada addinin musulunci ta Uthman ibn Affan wacce take kofar gadan daya a cikin birnin Kano duk abin da ya kamata a yi na shimfiɗa da gabatarwa da Ali Yunus Muhammad imamu wannan masallaci ya riga ya gabatar wannan lecture tamu haken ta shine in ba kai ba nuri domin dukkanin san halal ya san muhimmancin wannan dakka kuma ba zai so a ce a yi ta ba mu shi ba ban ce musulmi ba na ce duk san halal saboda hatta kafiri in dai yana kan kafircin nasa duk da fitra ya san kimar dukkan mai kima ya san daraja dukkan mai daraja ban mutum tara kai ta isa ta nuna maka cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nassosi na alqur'ani mai girma kafin nassosi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dai za ku da mu wajen yin wannan lakka abu ne guda biyu abu na farko in isar da hankali da sauke nauyi lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun shi da wani yake to dan ne za ku tashi hankalin ku dan ne za ku ce sun yi gangami dan ne dan ne dan ne to muna yin wannan ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shaida mala'ikunsa su zama shaida dukkan sauran mu'minai waɗanda suke wannan waje da ma wanda saƙo zai kai musu su zama shaida a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gani a rayuwar mu irin wannan abu ya faru ba mu zura ido ba mun yi iya abin da muke iyawa kuma Allah shi ne shaida abinabiyu dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Muslim, hadisin Abu Zarin al-Ghifari, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda Nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yake man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Wanda yaga abu yi a cikin ku to yayi kokari ya ga ya canja shi da hannu. Wanda malamai suka ce wannan iko ne na masu iko, magana ce ta masu mulki, magana ce wata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su damar zartarwa, su suke canja munkari da hannunsu. Ayin lam yastati, to in kai ba ka cikin su kuma fa to bi lisanihi, sai kai da baki. Baki kuwa na malamai ne, su ne masu karanta kalan lamu kalan rasulu. Ayin lam yastati, in kuma ba ka cikin malamai ba ka bi kalbihi, to ka ƙi da zuciyarka. Zai yi kuka ba ka cikin masu mulki, ba ka cikin malamai, kuma ba ka cikin gaba garba. Kasu cikin abin yi, ba ka canja da hannu ba, ba za kuma ka canja da baki ba, ba za ka ci abinci ba. Sanda yake wa zalika adhafu al-imani, inda zuci shi ne ƙarshen kurewar imani. Amma haka da haka a wani hadisi Allah yake wa laysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardalin, duk wanda za a yi abin da ba daidai ba, bai iya canjawa da hannu ba, bai iya yin magana da baki ba, bai iya cin abin a zuci ba, ya ji ba shi ba ruwan sa bai kun kula amman sa nika kauta, to ya sani cewa baya daga cikin masu imani. Basirinsa na imani ya yi total bound down, ana ya mutu baki daya. Allah madaukakin sarki ka kallimu da mutuwar basirin imani a zuci. Kamar yadda malam Ali ibn Musa ya faɗa, mutum matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin addinin musulunci matsayi ɗaya ne ya tsare shi, shine matsayin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rukuni ne na imani. Ba za ka taɓa zamowa musulmi ko mumini ba face sai ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk ayoyin da suke magana a kan rukunin imani sun yi magana da akan haka. Kamar sabin Allah, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Haka rusulihi yana daga cikin rukunin imani, bal ma shine na biyu, domin a nan kawai mutlaqul zikr ne ba tartibi ake yi ba. A wata ayar Allah yake ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi kayfi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabli, zuwa karshen aya. Hadithun Bukhari da Muslim, hadithun Abdullah ibn Umar man sallah yake buniyal islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Idan dukkanin musulmi ya sani cewa kare annabi kamar kare ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci, wanda ba yadda za a yi musulunci ya tsayu in ba da su ba. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ne daga cikin shikashikai da rukunan musulunci, wanda an taɓa surusa musulunci za a yi. Haka lakcar ko kuma tafikin ko kuma abin da za a yi magana a kansa ba ƙaramin alƙawari ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji da kansa ya faɗa haka, za mu yi ishara a gurguje saboda lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzonsa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Lalle mun yalwata ƙirjinka. Abdullahi dan Abbas yace an yarwata ƙirjin manzon Allah da musulunci. Babu wanda ya fahimci saƙon Allah na musulunci kamar sa. Domin Allah ya bada ka'ida, man yuridu Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Sahal ibn Abdullah al-Tusturi yace bi nuri risala, Allah ya yarwata ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkan manzanci. Shi ba ba wani manzo da ya kai kamar sa, da ya dauki saƙo irin nasa. Domin shi risalatuhu alamiya, saƙonsa na duniya ne baki ɗaya, da mutum da aljan da baki da kari da na kusa da na nesa. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Kuma yake cikin wannan sura, suratu Shams, ya ƙara da cewa wa rafa'na laka dhikra, mun ɗaukaka ambatanka. Allah ya kaga ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, sai da babu wanda ya kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta. shi yasa Imam Qatada Ibn Da'ama As-Sadiq yake faɗa fa Allahu ta'ala zikrahu fi dunya wal akhirah Allah ya daga ummatan manzo Allah a duniya da kuma a lahira fa laysa khatibun ba wani gwanin hudba wala mutashahidun ba wani mai tahiya wala sahibu salati ba wani wanda yake sanna illa yaqulu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah din mai sanna a duniya sai ya faɗi wannan din mai hudba a duniya sai ya faɗi wannan haka nan dukkanin mai tahiya amma yake cewa hada Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa rafa'na laka zikrak bihi ja'altu tamama al-iman bi dhikri ma'aka ta sanya sakan imani ya zama ta hanyar a ambaci na ambace ta ba yadda za a mutum ya zama mai imani alhalin ya ambaci Allah bai ambaci manzon Allah ba innal ladina yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattasimu baina dhalika sabilan ula'ika humul kafiruna haqqan in dai kace Allah kawai banda manzon Allah to ka sani tantirin kafiri ne kai haka nan ibn Affa ya sake cewa ja'altu ka zikiri fa man zakaraka zakarani na sanya ka ka zamo kai ne tambari da taken ambatona duk wanda ya ambace ni kamar ya ambace ka kamar ya ambace ni Hassan ibn Sabit Allah madaukakin sarki ya kara maka yadda mawaki daga cikin mawaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana waɗannan ka'idoji da waɗannan saƙonni cikin abiyat nasa na waƙa yake aqarra alayhi lin nubuwwati khatim min Allah mashhudun yaluhu wa yashhadu فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قالت لخمس المؤذين أشهد وشد له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يعص وفترة من الرسل والأوصال في الأرض تؤبر وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نهمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي لذلك ما أمرت في الناس أشهد عليك رب الناس أن قول من جاء سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستجد وإياك نعبد أصلي في سوى أقر عليه للنبوة خاتم خاتم وحيدي سبحانه وتعالى يا هتك من سأل الله صلى الله عليه وسلم جاء كمكم النفس شيني حاكم النفس وعند الله سبحانه وتعالى يريش أتكان الكافدوك أقدم بايسا shi min Allah wannan amali ne na Allah mashhudun inda wanda suka rayu da Allah cikin sahabbai sun gani kan kido da ruhu mai haske bai shi kuma ne an ne ma gani da idan ana iya gani yace wa kuma ilahu musman nabi ila sunni wani ji ya ba ma sunan annabi da sunan sa a waje ta da kala til khamsul muazzin ashhadu cikin salloli biyar duk lokacin da bikiran sallah zai kira sallah ne sai ashhadu an la ilaha illa fi yati واشهد ان محمد رسول الله اشهد له من اسمه ليجله عندما الله يكي سو ينونك كم ضبط الامر النبي في قابو مسا سونا daga sunan sa رب العرش محمود الله شيني ابن يبو وهذا محمد wannan kuma shine shayabo sallallahu alaihi wasallam yake nabiy annabi ne ga wurtace atana da yazo mana ba'da ya'sin wa fatratin bayan ce bi tsammani kuma yankewar dodo na zuwan annabawa ya ahlul kitabi ta ja'a kuma rasuluna yubayyin lakum ala kathratin min ar-rusul an naqulu ma ja'ana min nabiyyin wala nadhir fa qad ja'akum nadhirun wa bashirun wa nadhir wa 'allamana wal awdal bil ardi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya kuma ka sun cika kudina ane mutu bauta manzarana nar sai zo ya gargade mu wuta وبشر جنة يمن البشر الجنة وعلمنا الإسلام كبيرا مسلم في الله نهبه كن كدير ألا أسمك وأنت إله الخلق ألا تيني أبنجد هلك ربي وخالقي أبن وكان مهلكينا لذلك ما أمرت في الناس أشهد أورا يواتات كم مسلم والنشيد شيدا واتا عليك رب الناس أن قول من دعا سواتا تاجر ممكاكا ضبطا بوايا أبنجد الألغي jabaran ambatan dukkan wanda ya kira waninka ilahan abadayin abun bauta anta a'la wa amjad Allah kai ne mafi daukaka kai ne mafi kambaba lakal khalqu alaka katati wan na'ama ni'ma katati والامر كله جثا الامر لهنن كيفي الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين حقيقه وبيتي كي كدي نستهدي مكي نيمان شريعتا حقيقه نعبد كما كي كدي مكي بوتا الله سبحانه وتعالى يا ابن مريم من صلى الله عليه واله وسلم تهنير دي ما صلاه ده كما امرتر صوره المؤمنين في الله وبيتي سبحانه وتعالى كي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله جل وعلا يكون في يوم ان الله تعالى يقوى ان في ايمان يكون متصدق كل ما مات الله سبحانه وتعالى يا من مزين تهنير الدنيا hanyar rashin amfatansa da yawon nida don ya bambanta matsayinsa da sauran annabawa don ya nuna shi na musamman ne shi ke bantance ne shi sama yake da kowa kamar yadda al-Qur'ani yake littafi fihi fawqa al-khusus mazhiyatun sanadu ilayha qismatun azaliyatun duk wata daraja da kasan Allah subhanahu wataala ya ba wa wani annabi ko wani manzo ubangiji ya ba wa manzon Allah wannan kuma ya tsora shi akan haka kira da tsaye cikin annabawa da manzanni a Qur'ani Allah ya kan kira su da ya da akali ko ya adam kun anta wa zawjukal janna ya nuhu qad jalai hadathana fa asfarta jalana ya ibrahim ya musa aqbil wa la takaw ya isa inni mutawaffika wa radiyuka ilay amma tun daga fatiha zuwa nasu ka inda zaka ga ya muhammad a cikin Qur'ani kada da cewa Qur'anin nasu ne amma Allah da kansa yana jin nauyin ya maka irin wannan kira sai ya kira ba tare da ya ba gane ko wannan yana nuna matsayin ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah kamar yadda malamai suka faɗa ubangiji dan ya nuna mana matsayin annabi ya san ya sharadin san Allah shine bin manzon Allah alikin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا ذي سعادتنا مشروطة في اتباعي أرزق أمه رضي صاحب مدين بأمه من ذا الله با وما الله يأتي وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وإن يسلم بيئيا كمن ذا الله كيف هي بيئيا كيف الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قل أطيعوا الله والرسول إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ubangiji yake duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi duk wanda ya yi baya ba mu tuko ka tafi sababu kalimu da mu za mu dau mataki a kan su to haka nan Allah subhanahu wataala yake ku bi Allah ku bi manzon Allah kin kuka juya baya to ku sani Allah baya son kafirai mana juya wa manzon Allah baya kafirci ne daidai yake da juya wa Allah subhanahu wataala baya Allah subhanahu wataala shi da kansa ya dauki kafara kare annabi kare Muhammad da an taba manzon Allah kaman Allah yake komai Allah ne yake fara lufuke da ruwan aradu da tsaka da kwanka akan dukkan wanda ya taba shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shaida akan haka Allah madaukakin sarki ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa rana Abu Jahal a garin Makka shi da duwaki a dabarsa a gaban yan sanzagin sa yace in ji naga Muhammad yana sallah to sai na taka wuyan sa yace in ga Muhammad yana tsaya kina ta kauyen ka kina ci mutuncin sa kina wulakan ta shi yace mu wannan cika bakin da ta Allah madaukakin sarki ya sauka da aya yana shirin daukar mutunci a kansa. Ubangiji ya ce a ra'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla, ka ga wanda yake cin alwajin sai hana bawa mu yana salla. A ra'ayta in kana 'ala al-hada, bai da tunanin cewa wannan bawa shi ne akan shari'a. A ra'ayta in kadzaba wa tawalla, shi kuma baya tunanin shi ya karyata ne ya juya baya ba wai dan fata shi ne ba a yi mata hujja. Alam ya alam bi anna Allah yara, yana daukar Allah baya kallon sa ne. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kalla la in lam yantahi, ahir dan sa din bai daina ba la tafa an bin nafiya, wannan ke mun kama shi da tashin goshin sa. Nafiyatan kadhibatin khati'a, tashin goshi na ƙarya na sahabban Ubangiji. Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahi Allah ya sanar da ni da ya zo zai taka wuyan na wannan sallah, mala'iku ne za su zo su sukan kashi suka haɗu. Nafsatul mala'ikatu irban irban, kaga wannan yake nuna Allah subhanahu wataala shi ke kare annabi. Aiki ya faɗa a wata ayar bayan mutanen Makka sun yi wa manzon Allah shaguɗe da habaiki kan cewa ku kyale Muhammadu bai da baya, ƴaƴansa mutuwa suke in ya mutu mun huta. Ubangiji yake inna shani aka huran abatar, lallai mai ƙinsa shi ne mai yankakken baya, amma kai ba za ka taɓa zama mai yankakken baya ba. Domin wa inna laka la'ajran ghayru mamnun, kai kalla da ka har abada ba zai taɓa ƙarewa ba. A wata ayar cikin suratul hajj Ubangiji yake alwashi yake man kana yabunnu allahi yansurahu allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-samaa thumma liyaqta falyanzur hal yuthhibu ataynahuma yaqin. Duk wanda yake tsammanin wani Allah zai taimaki manzon Allah ba, ba zai ba shi tsaro da kariya ba a duniya da a lahira, to sai dai mutu da bakin ciki. Amma Allah ya riga ya alƙawari zai taimake shi, inna la nansuru rusulana wallazina amanu fi hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah Abdullah ibn Abdul yake ai man kana yadhunnu anna Allah lan yansura Muhammadan, duk wanda yake tsammanin wani Allah zai taimaki annabi Muhammad ba, to wannan shine ƙarshen sa, wannan shine takaicin sa. Haka ya ɗan uwa, wannan lacca kololuwar saƙon da za ta isar dukkanin abin da malamanmu za su biyo baya da aiwatarwa shi ne kare ɓangare na mutuncin mahaifi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ku sani wallahi summa tallahi, duk wanda ya taɓa mahaifi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafiri ne, ko yana sallah ba wai Bahaushe ba, in akan dala aka yi kwanta aka kinta shi. Muna faɗar wannan ba ma shakka a kan haka, domin wanda ya yi shakka a kan wannan maganar da nake faɗa ta shi ne kafiri, wanda shi ne kaulan wahida. Domin da yawan mutane in an ce kafiri sukan ɗauki kalmar sai su jefa ta ga waɗansu, ko da ba su a cikinsu ɗin akwai kafirci. Wani yana ganin ya za a ce mutum kafiri alhalin yana sallah, sai kan yi sallah akwai rukunin da sai ya cika sannan sallar za ta sauko, shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Zaka da wannan biyanin kuwa muke yabawa alƙalin da ya yi wannan shari'a ta yanke hukunci na kisa ga wanda ya aiwatar da wannan aika-aika. Wannan alƙali ya sauke nauyinsa, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya biya masa bukatunsa da alkhairi. Abu na biyu, gwamnati tun daga ta tarayya har ta jiha, amana tana nan ƙauyen, wallahi 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 Allah ya tambaye su. Muna fatan masu mulkinmu musulmi, ƴaƴan musulmi masu ƙoƙarin kamanta adalci tun daga shugaban ƙasa har gwamnan jihar Kano, a yanzu da su yi ƙoƙari su sauke wannan nauyi, Allah zai taimake su. Allah ya ba ku ikon yin wannan. Idan kuka yi da yawa matsalolinmu na Najeriya za su warware. Da yawan matsalolin tsaro yau da suka addabe mu a Najeriya, waɗannan abubuwa suke jawo mana. Kuma a tsara kun min musibatin fami ma ta sabat a yi jirgin waya ku an tafiya. Zahara al-fasadu fil balbi wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Kana a ƙarshe bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne. Ina waɗanda suke da awar ƴancin ɗan adam, da yawa daga cikinsu jahilai ne, ba su ma san me ye ƴanci ba. Da yawa daga cikinsu ko da musulmi ne, ba su ma san me ye musuluncin ba. Ku dace ɗin waɗannan, muna kiran ku da ku koma ku yi karatu. Ku san mene ne Allah, ku san mene ne manzon Allah, kuma ku san mene ne musulunci. Ku san wace kalma ce ake iya faɗa, ku san wace ce ba a iya faɗa. Amma wallahi kuburat kalimatan tusuddu min afwahihim hiya quluna ila qalbihim. Allah bane ya kafi da kuma da ya ba mu ikon banta ya kuma na kare ya ba mu ikon da ta tawo salamu alaikum.
Ya isar da saƙo kamar yadda muka je Allah ta'ala ya taka masa da alheri a saboda yanayin lokaci ba su ɗauko da zama shi a lau muna da ɗaya da cikin jagorori a wannan jami'ar albarka kuma shugaban farin farmanin gidan kan shehu buɗar mai yana da kuɗi saboda haka za mu ba shi dama isar da saƙo insha Allah ta'ala kafin ya ainihin zaro da mutunci insha Allah. Bayan cikin mikin goma ga ne da hukuntun wanda ya zama a tsoron wata Allah ta zama a ƙasarwa ba bi sha Allah ta ala da ke kumfi da ya faɗa a kusurkuwar na ajiyar bayan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي وشيء الأمر مسلمين كان يدوبا تلالي أكن شيوا بري ولا دليل لي يكن سا هر أسامي ونمتو سواء مسلمي فو كافري يزاجي من ظن الله صلى الله عليه وسلم زاجي جسم متنشي فكن يو وندا يبقى وانا أبني النبي صلى الله عليه وسلم دنيا التاريخ تتبت تشيوا ba a yi wani mutum guda wanda yake da mu'amala irin tasa a ta makiyansa kafirai sun yadda da cewa mutumin kirki ka karanta dogon hadisin jiragar wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda ake tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Abu Sufyan a lokacin ba shi da abokin gaba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da musulunta ba amma haka yake faɗar kalamai wanda suke na mutunci da girmamawa da ɗabi'u masu kyau yana jinjinawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da aka ce ga wani ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitina dinka ya kure menene dalili annabin daida Allah madaukakin sarki ya sarkafe shi ta ko'ina annabin da Allah madaukakin sarki bai yi wani halitta wanda yake kamar ka ba Allah madaukakin sarki ya tsarkake hankalinsa domin ya ce ma zalla sahibukum wa ma za Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshensa domin ya ce wa mayar kiko anil hawa in huwa illa wahayi Allah ya tsarkake idonka domin ya ce ma ka sabal fu'adu mara Allah ya tsarkake zuciyarsa domin ya ce alam nashra laka sadra sai gabaki dai sai Allah ya tsarkake ɗabi'unsa ya ce wa'innaka la'ala kulli da wani dalili ne wannan sifar za ka zage shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamana ya yi mummunan hukunci banda hukuncin da ya fi kowane hukunci a kan wanda ya tafi galibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan muka koma cikin tafsir al-Tabari da tafsir na Ibn Abi Hatim, ya rawaito hadisi cewa lokacin da aka tafi yakin Tabuka, hadisin Abdullah ibn Umar, wani daga cikin munafukai ya koma gefe da shi da munafukai ɗan uwansa, yana gulma yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai, yana cewa shi dai bai ga kwatankwacin ko misalin waɗannan makarantan ba, yana nufin manzon Allah da sauran sahabbai. Bai ga wanda ya fi su ƙaryarsance ba, bai ga wanda ya fi su tsoro wajen taga ba, bai ga wanda ya fi su himmacin abinci ba. Wani daga cikin sahabbai ke ji shi ke ce, wallahi sai na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutumin nan ya kallo hukumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mai wannan abin da gajiki ya faɗa, kafin ya zo sai wahayi na Allah ya riga shi. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mala'in sa'altahum da ya ƙunin da inda makon lana hudu wa lana. Idan ka mutan da ya su ba abinda su kalli ba abinda suka ce, amma duk lokacin da ka zo gabanka suka zo gabanka kaɗai da su ba abinda kuka faɗa, ya za su kaɗai ai wasa nake yi a tsakaninmu domin mu rage wahalar tafiya domin kaza domin kaza. Ƙultu ka ba su amsa da cewa, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tasadun, yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuka kasance kuna yin kibigiri kuna yin wasa, to la ta'tabiru, kada ku ba da wani uzuri, kad kafartum ba'da imani, wanda kun zama kafirai bayan ka kuma imani. Wannan izgili da kuka yi wa Allah, izgilin da kuka yi wa ayoyin Allah, izgilin da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar muku da kalmar kafirci. To idan har wanda ya yi izgili da manzon Allah, Allah maɗaukakin sarki ƙarar ya ce babu wani uzuri ko da wasa ko da gangan, kafiri ne, ina ga wanda ya yi abin da yake sama da izgili shi ne sai tsaye zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka ce nan idan ka ce akwai abin da yake da mutum kafirci, to wannan shi ne kafir, kafir namijin kafir, shi kafiri ne kuma ya fi kafirin kafirci. Ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim da Jabir bin Abdullah, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sahabbai, Malli Ka'ab bin al-Ashraf, wane ne zai mun maganin Ka'ab bin al-Ashraf? Ya ce fa innahu azallahu wa rasula, domin ya cutar da Allah da manzansa. Ka'ab bin al-Ashraf waka ya yi ta zambo, yana zagi yana yin zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi da musulunci, yana kuma nuna girman kafirai da kafirci. Al'ada mun san cewa zambo ba zagi ba ne a fili, ƙarfi ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai mun maganinsa? Sai Muhammad bin Musa ya ce ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu, ko kace in kashe shi? Qala na'am, manzon Allah yake ce to wannan na'am din ki kace hukunci, ko kace in kashe shi? Yake ce haka. Ko yadda wuce dara kan guda uku hadu shi na hudu suka je suka bi ta hanyoyin da za su bi suka tsare masa kai suka sheke shi.
kuma wannan shine hukuncin duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a cikin sunan da Abi Dawud da sunan al-Kubra na Bayhaqi cewa wata Yahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ta samu wani tankun dumbala a cikin musulmi ya lallafa ya shaƙe ta cikin dare ya kashe ta. Gari ya waye aka kashe ta a mace hankali ya tashi ya za a je a kashe wannan kila. Ya kai ce ya Rasulullah ni na kashe ta. Tana zagin ka ne tana faɗawa kan mutuncinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru jinin ta a garin jinin ta ya zuba a banza. Ba diya ba haji. Wannan shi ne hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ai malamai suka tabbatar da jumaa'in musulmi babu saɓani cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu na kafa ya jingina masa wani na kafa ko ta waya hukuncinsa a cikin musulunci haddinsa kisa ne. Wannan ijma'i ne na malamai. Kamar yadda Ibn al-Mundhir a cikin littafinsa al-Ijma' ya tabbatar da haka. Haka nan Al-Qadi a cikin Ma'alim as-Sunan ya tabbatar da ijma'in malamai akan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kashe shi. An rawaito irin wannan daga Muhammad bin Sahnun. Muhammad bin Sahnun malami ne daga cikin manyan malaman malikiya ya rasu a shekara ta 256. Yana daga cikin magharibiyyun malaman malikiya. Har risala ce da shi guda a kan wanda ya zagi manzon Allah. Yake cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya sauye darajarsa hukuncinsa kafiri ne kuma azabarsa a duniya a kashe shi sannan kuma zai haɗu da azabar Allah ranar Alƙiyama. Ya ce wa man shakka fi kufrihi wa azabihi faqad kafara. Wanda duk ya kwanta cewa ba kafiri ba ne ko kuma yake ganin ba za a kashe shi ba shi ma ba shi ta su saulatan ya ƙara da ya ce shi ma kafiri. To shi yasa tun a wancan lokaci malamai suka tashi suka yi rubuce-rubuce mai zaman kansa a kan abin da ya shafi hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadi Iyas wanda ya rasu a shekara ta 544 bayan hijira aka kafa da littafinsa na ƙarya ga manzon Allah a shifa bisa arifu fikil musamma wanda ya kawo ismi ne guda hudu a ismin ƙarshe ya yi magana ne a kan hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya sauya darajarsa. Wannan ismi na ƙarshe shi ne Shaykhul Islam Ibn Taymiyya ya ɗauka ne sharhinsa ya kawo dalilai daga Ƙur'ani da Sunna da ijma'i na malamai a kan wanda hukuncin kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin labarin littafinsa As-Salimul Maslul ala Shatimur Rasul. Bayan shi akwai Suduki Aliyu bin Abdulkadir As-Suduki mahaifin Shihabuddin As-Suduki wanda ya taɓa Hakim Shafi'iyya Al-Kubra da Al-Wusta da As-Sughra. To mahaifinsa ya yi littafi da ya tashi da suna As-Saiful Maslul ala Mansabir Rasul. Tsari zararren takobi ga yawajini ya wuce kenan a kan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ya ce As-Saiful Maslul shi ma zararren takobi kamar duk suna abin da littafin ya kunsa shi ne kashe duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani malami Ibn Kamaluddin ana ce masa Bashir al-Hanafi wanda ya mutu a shekara ta 940 bayan hijira shi ma ya yi littafi As-Saiful Maslul fi Sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. akwai Muhyiddin Rumi kuma ba Hanafi ya mutu a shekara ta 104 bayan hijira ya yi littafi a tsaitin mashhurin mashhur Al-Zindiq wa Satim Rasul akwai Shamsuddin Ibn Qunut malamin Hanafiya ya mutu a shekara ta 153 bayan hijira dan lissafi rashin kusuran fi abla'i mansabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana da ruwan kibau har kan duban da yake manzon Allah kawai a baki jama'a da wuce kuna adilin wanda ya rasu a shekara ta 1252 ya yi lissafi تنظيم الولاة والحكام على أحكام الشاكم خير الأعلام وقال أن الشاكم إذا ما ونفر عن مكابلة ونفر حقا يا أبايان جدا يتصل أصوص الكفتة الدشيوة والنبي جزا جمال من الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم كنسا شيني حكم كنسا حكم انكار ميمن تاوى lokacin da wannan abu ya faru mutane kashi hudu uku sun sauke nasu nauyin kora guda daya na farko al'umma da suka ji labari suka nuna ɓacin ransu saboda an taɓa wanda ya fi musu komai a rayuwarsu sun sauke nauyinsu kuma alhamdulillah ba su ɗauki doka a hannunsu ba. Na biyu hukumar ƴan fata da ta iya bakin ƙoƙari tare da cewa wanda ya yi wannan ya gudu ta je sai da kamo shi. Aka kamo shi aka gurfanar da shi aka miƙa shi kotu su ba su suka na su nauyin. Na uku sai alƙalin da ya yi wannan hukunci ya sauke nauyinsa domin ya yi aiki da hukuncin Allah ne sauke su a samawa. Yanzu abin da ya rage shi ne ɓangaren masu hukunci masu zartarwa. Muna yin kyakkyawan zato gare ku cewa ku ma kula saman da Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ku na musulmi. To mai girma gwamna wannan ita ce hidimar musulunci. Ku wani abu da za a yi ko menene za a yi na hidimar musulunci bai kai kare martaban manzon Allah ba. Domin idan aka bar mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabu a rubuce musulunci. To ba inda hidimar musulunci take. Idan kai wannan hidimar ba a duniya ba wallahi har a lahira kai ka ji mutunta. Amma idan aka samu akasin haka to ni dai ina tunanin jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka. Imma ka ci jarrabawa imma ka faɗi. Ina yi maka addu'ar Allah ya saka ci jarrabawa. Ya saƙonmu na ƙarshe da su ƴan ƙarai wanda suke sanadin cewa har akwai wani mutumin da yake da rai bayan rai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wallahi wani da babu duniya da kusan rai kuma shi da manzon Allah ya shi ne ya karanta cikin rai human ɗin ma bai san cewa shi human ba ne. Sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya to ɗan human rights kuna ina ba mu ji kuma lokacin da wannan ya baji manzon Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai sai wannan ne yake da rai sana ta ta karshe shine garin nan mun ji wanda ya fito radio ya gaji gwamna a kauye mun ji wanda ya zagi kuti gwamna a kauye mun ji wanda ya zagi ko sifika ko wani rep ko wani ne aka daure shi wannan mu muna goyon bayan irin wannan duk wanda aka kace mahaƙinsa da sunan siyasa ko aka fito aka ci mutunci sai yana da rai ya je kotu a bi masa haƙinsa domin kada a zauna zama na innar dudu amma ku kana tunanin cewa an zagi gwamna an zagi kuɗi gwamna an ɗaura mutum wani kuma ya zagi manzon Allah ya zama da hukuncin da shi na ɗauri to don haka a lokacin sai na Abubakar akwai wani muhajir bin Abi Umayya gwamna ne na Yamama sai ya kuma wannan gwamna na Yamama sai wata mawaƙiya ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waƙarta sai su aka kula mota ta yi wa manzon Allah zango aka tare hannunta aka cire haƙoranta labari ya ji wa sai na Abubakar sai na Abubakar ya aiko mata wasiƙa ya ce da labari ya zo min lokacin da ya zamana za ka yi wannan hukuncin da zan sanar ma da cewa hukuncin duk wanda ya taɓa jalibin manzon Allah ba daidai yake da hukuncin waninsa ba ba a daidai da haddi na manzon Allah da na waninsa amma Allah maɗaukakin sarki ya ba ku ikon sauke nauyi sai Allah ya haɗa mu a lasta ta gaba
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى بنيا الله تعالى هذا درام عدوى ما سنوانا مثلا فيه البركة عندما تدولنا الجوابين ومن كان يا من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kabbal Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kowa muke da shi, komai muke da shi, to Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saman wannan abu. Wannan yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa abubuwan da suke da alaƙa da mu, daga iyaye da ƴan uwa da dukiya da gida da komai, yadda lallai sai mun fifita ku a kan mun fifita Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan su. Allah tabaraka wa ta'ala yake kun insana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tarduunaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fataraddasu hatta ya'tiya allahu bi'amrihi wa allahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allah ya lissafa iyaye, ɗan uwa, dangi, dukiya, gida, sana'a, yadda ya nuna mana cewa mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu. Alhamdulillah, yadda wannan ayar ta isa hujja da dalili a kan ladin kama mutane ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya kwamfashi zuciyar duk wanda sharifi ta waɗannan abubuwa guda takwas a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya yi musu narko ya ɗaiɗaiki zamansu har sai Allah ya zo da al'amarinsa. Alƙawarin yadda Allah maɗaukin sarki kuma ya fassara duk wanda ya fifita waɗannan abubuwa guda takwas a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fassara su da cewa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Wannan yana mana kima da daraja kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa wata magana ta Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ilahu al-Waqi'in an Rabb al-Alamin take da burgewa sosai game da Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yana magana kan ayoyi inda duk cikin Qur'ani ayoyin da suka ce atiu llaha suka maimaita kalmar atiu sannan suka kawo ar-rasul, ayoyi ne guda biyar. Aya ɗaya suna cikin suratul nisa, ya ayyuhan ladina amanu atiu llaha wa atiu ar-rasul. Ɗaya suna cikin suratul ma'ida, wa atiu llaha wa atiu ar-rasul wahdahu. Ɗaya suna cikin suratul nur, kul atiu llaha wa atiu ar-rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Sayyidina cikin suratul qital ko suratul muhammad, ya ayyuhal ladina amanu atiu llaha wa atiu ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Sai kuma ina cikin suratul kitab, wa atiu llaha wa atiu ar-rasul. Dan haka abu na karshe kafin na je mukalli dokar Najeriya, mukalli yadda sahabbai da abubuwa guda biyu, mukalli kisa guda biyu da zaɓin namun yadda ta haɗu mai jami'ar su zama suka rike Annabi da salama. Akwai jikin Abu Sufyan da kuma jikin Ibn Jafir na wanda ta Abu Sufyan ta kama shi ka tafi da shi za ta kashe shi. Suka ce yanzu za ka so a ce a kashe ka a kamun Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kashe shi, yadda ai kun ci mota da fadi. Sai ku ka ta kashe ni ku sace ni kai a kashe shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da wannan kayan ka soke shi wanda ku kashe ni kayan ba ta soke shi ba. Shi kansa Abu Sufyan ya ce wallahi ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan aqul bi ashabi muhammadin muhammada. Ya ce wallahi tunda nake ban taɓa ganin wani yana son wani ba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne cikin kafin bidaya wal nihaya. Haka matsalikin ta je Abu Sufyan da ɗan Abu Habiba ya kawo mata ziyara gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya je zai zauna a kan wata shimfiɗa sai ta ce shi ne ya ce haka ni kike kyamar in zauna a kan wannan shimfiɗar don na fi matsayin shimfiɗar ko kuma shimfiɗar sai ba ta so in zauna don ta fi da matsayi. A'a, wannan shimfiɗar masoyin Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, umarnin Allah ne shi ka bazan yadda ka zauna a kan wannan shimfiɗa ba. Ka ta fifi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan mana yin da kayan aiki da kullum in ka na aba'u. Idan mun kalli wannan matsala, za mu kalli wannan matsala ta fuska guda biyu. Fuska ta farko ta fuska fundamental right. Fundamental right yana nan a cikin ta ko na 1999 constitution.
wanda ya fara tunda kashin taji kiri aiki mai ya kare da section 45.6 wanda 45 section ne na foreign fundamental rights shi abinda suke magana shi ne suna ɗauko section 10 aiki Nigeria take lacked ne section 10 ya ce ba a Nigeria ba za ka ɗauki wani fitna na addini ki amfani da shi ba za ka ɗauki Nigeria a cikin section 10 to magana addini ba matsala wannan ya kasa da ba amma kuma shi constitution ɗin ya kamata mu fahimci mene ne constitution constitution suna kira ta grandom ba mu da wata doka da ta wuce constitution sun faɗa a section 1 subsection 1 har zuwa subsection 3 sun faɗi cewa duk wata doka kuma ina wannan dokar take duk da cikaro da provision na constitution wannan dokar is not a law kusa da kuma bare da bare da bace ta aiki da ita ba kuma sun wannan subsection din sun faɗi cewa ko shugaban kasa dole ne sai yayi aiki da provision na constitution kuma sai nan shugabannin mu dole ne sai aiki da constitution ko ba ta dokar da constitution section 4 the 1999 constitution ya bawa yan majalisu dama su yi doka ƙarƙashin wannan dokar yan majalisu da su abu dama su ke yi kawo su shari'a penal code wanda a cikin section na 382 a nan ne kuma nan ba wannan da yake sannan 382b a nan punishment sun ta yi ba gane ba ko idan mun kalli fundamental rights su kan magana akan fundamental rights kowa yana da rights constitution ya ba kowane ɗan ƙasa rights ba constitution ba universal declaration akwai issue na fundamental rights a cikin exception akwai kan tata a kowane rights akwai provision na fundamental rights da kuma exception expression sun fi zama dama kofi da kofi ne wanda shi universal declaration of human rights wanda wannan ya shafi duniya ga baya African Federation of Human Rights wannan ya shafi Africa ga baya da kuma 1999 constitution to shikan su constitution a section 30 ya ba kowa right da ya addini shi a constitution ba a takurawa addini a ci dole sai kai addini kaza kamar yadda a musulunci Allah ya ce la ikraha fi din amma da kuma ka ce wa mutane addini Dukun section 45 na 1999 constitution ya yi bayanin cewa duk wanda ya zo yi wani abu da zai taɓa public safety, public morality, right of others, to zai da breaching constitutional rights ne shi ana za a kallo wutar da right in cikin cikin constitution. Wani ba misali, wani sai ya zo ya kashe wani. Kaga wanda ya kashe yana fatila da right of others, da fundamental rights a kashen ta fitar cewa kar wani bisa a kai rayuwarsa. Shiga wani ya zo ya kashe shi, shi ma wannan wanda ya fi kan. Constitution ya ba shi fundamental rights cewa kar kowa ya taɓa masa rayuwarsa. Amma shi jinsi a halatta da constitution dalili shi ne ya kashe wani. Kaga ya taɓa right of others. Ya ka shi guda a breaching rights ɗinsa. Ya ka kuma magana a kumfumani. Ya kamar su fahimci cewa wannan bawan Allah annabin da yake ji ne annabin da muke kaunarsa annabin da mun karanta ayoyi annabin nan shi ne addinin mu ka so kamar yadda a wajensa wanda constitution ya bamu right a section 38 wanda da nake cewa ko uku ya ce da ɗaya baka ɗaya baka ɗaya ba ɗaya biyu ba baki musalata wa haki zaka na ce na yaji da suka ban yadda zaka ba su sallaka ba baki ba shi mutum zaka a kai da shi ta kuma ka sai ka da sallah sallan mu abi bil kama wa bi rasul ke ce zan yi wa Allah ka amma ba zuwa na da kan Allah sai ba sai imani ba aminu bil kama wa rasul ke imani da Allah ku imani da manzon Allah to sun ta da wannan hankali salama wanda shi ne addinin mu ka so kan ya ka dole a apply section 45 a kan wannan bawan Allah domin ya yi breach right of others dumunan an ce rights mu mune others kaga shi ma dole a taba rice wanda ta shambo 5 na maintenance na construction kuma da da to sannan akwai strict provision do we have a economy duk da kuma cewa sun trade din da yi la premi ya hada daji ya hada cin mutunci ya hada kaza shi ta ayat da kuma ya yi jama'a cikin zaman da kana da shirin ya fadi wata magana wala in sa'alhum la yaquluna innama nakhud wa nal'ab wa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru katabtu ba'da imanikum sai cewa kigilanci ba zai kai daji ba daji yana da cikin babban kigilanci yana jin wanda kai ya fita da shi daga addini liya fada ta hanyar wasa ya fada maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka zo provision na lokacin ba wannan section 382 na Kano shari'a final code ya fito ka ci gori ta miki da yayi bayani cewa duk wanda ya kuma manzon Allah ya kuma tinki sa ko ya tauke shi abin da wannan mutum shi ne a kashe shi ta hanyar rafiya me yasa ya zama ta hanyar rafiya saboda jinsi a Najeriya ana zartar da shi ne ta hanyar rafiya ta CPC provision ne a cikin CPC ta kuma provision ne a cikin CPA ko an yanke mutum hukuncin kisa ce za a yi ne ta hanyar rataya wannan dokar Najeriya ce bayan dokar Najeriya ce akwai exception shi ne mutum biyu wato mai ciki da yaro karami wanda bayani shi na cikin dokokin Najeriya kuma duk wanda ya yi mana ka ga wannan shi ba yaro ba ne karami ko ba mace ba ne za ka ci aka yanke masa hukunci da hukuncin Najeriya amma ya yi daidai ta wata hanya da me ya yi daidai ta wata hanya hukuncin da ya yake alkin da zaman mu ko da provision din bai zama iri ɗaya ba to kaga addinance hukuncin sa aka shi a Najeriya ce hukuncin sa aka shi kuma issue of fundamental rights kuma san cewa duk wanda yake Najeriya ba mu mutum ba ko shi irin yan boko akida ko dan jami'ar nan da suke ganin cewa su dole ne kan san al'amura na addini ko kafiri ya san cewa in aka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka bi mutunci su kan ba duka al'umma musulmi ka ta mamana addini sai ta ce ya mun da men karai su ɗan kungiyar fundamental principles sun yi gurbar rai mu ne yasa ko su fito sun kare mana haƙƙin mu na an zagi annabi mu bane yasa ba wannan ba kun buku wannan kuna tafiyar mu na ku بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أنا كمان يا جماعة النهاية فلا يا أسيس انت الحزين لأن الأخوي إنت أتنفوكو كوي أتنفوكو كوي أتنفوكو ولك السيد أما amma duk fundamental rights ɗin ka sun kore shi ne daga shari'ar musulunci da wa Allah godiya da Allah ya samu kai karatun Qur'ani da kai karatun hadisi in ma don the right at constitution ko to haya ko hadisi da kin ne mun da Allah ya kalla ya mu wannan rai da fara da kin ka ta mun gani mutunci kai ya kai shi da dai kira da farko sunan musulunci rai da shi ne mu a cikin da yemu da ta wando da karatun Qur'ani to kini mu kike biyu gare ni ai mun ni ko fasara da su ko ba sun mun jira ba wasu kai ba dan duk wanda dani akan kujeran nan da sauran da ke cikin duka in boko ne asibi gidi na wani asibin PhD ko fara sau ne da mu sai kuma akwai ilimi na addini yanzu an da mai ido biyu sai ta mai ido daya da gaji shi daya ma ji shi shi da ka abin gwamnati kuma ya ta
matsalar gwamnati ko hakkin kokin gwamnati. Amma mu fahimci cewa wannan bawan Allah da aka yi shi hukunci yana da right to appeal. In ya appeal, gwamnati ta riga mata sa hannu a kashe shi ko an kawo wannan appeal din har zuwa Supreme Court. Amma kar mu damu, Supreme Court an samu ce ya Abdullahi kalla idan ne sai wanda aka yi shi a cikin kasar wanda Supreme Court ya yi amfani da wannan supervision na cikin kasar su kan zuwa cikin mukaddar kuma man saba da littafin hidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid sun tabbatar da hukuncin kisa akan duk wanda ya zagi Allah subhanahu wa ta'ala ko ya tare da shi ya ko yayi afiyin yayi afiyin akwai judicial precedent an taɓa yin hukunci in an da za a tabbatar da shi a kanta. Idan ka yi asibi da akwai wani, da lalabi mu gane a kuna da ke kira daga gejin kamati, dama ce da aka ba shi gaban ƙasa, aka ba wa kuna a kan wanda aka yanke mai hukuncin kisa, za ka yanke uku, na farko za ka yaje mai. Za ka yi mai da abin da kisa zuwa life imprisonment, sannan za ka yi mai da abin daga kisa zuwa waɗansu watanni. Wannan muke cikin gwamnati, shugaban ƙasa musulmi ne, sunan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi sunan gwamnan Kano alhamdulillah da cikin sunansa shi ne Khadimul Islam. Haka aka kallon wani bidiyo ma ya ce sunansa Allama waliyyan Musa waliyar huta ya tunkuro ya ce an ƙara ma kai ma an naɗa ta zama gwani ya ce sunana adaran ma gwani Abdullahi. Allah ya Allah ya ya zama adaran ma gwani Abdullahi. Amma abin da muke cewa shi akwai dukkan dama kun mutumin nan da yi appeal ba ko kuma ya yi appeal din har ƙarshe an zartar mata da hukunci dama ba a zartar da hukuncin shi a ce gwamna ya yi kankanci wannan kuma yana da advisory committee da advisory council ta hanyar attorney general da ake tura musu da na abubuwan ba wa gwamna shawara. Wannan advisory committee din shi tsoron Allah ku bayar da shawara ta gaskiya domin yanzu ana ga ya ga mana bangarorin da sun sauke nauyin su ba advisory committee da attorney general da kuma gwamna. Sannan kan wata magana ta ƙarshe wannan dokar ta Kano Civil Shari'a Penal Code an samu da ita ne a 2000 zamanin tsohon gwamna da Sarabi Musa Kwankwaso wannan ta ta mata da alƙawari da shi ne mata da kafa wannan doka abu ne mai kyau idan haka ta shi bai da tsayi na kaji mu Islam idan haka idan aka zo dama da zo hannunka mun fuhu mun fita rai saboda kai khalimul islam ne kana ramba ne bani ne ka kada da hukunci ba idan kai mana wannan kamar yadda malam ya haya fada sai za ka gama bani da ramba Abdullahi Umar Gandu da gidan duniya ka kuma bani mana ramba Abdullahi Umar Gandu da gidan al-kiyama ko muna roƙon Allah in kai mana wannan muna roƙon Allah ya sa aljanna mu kuma Allah ki mije ka a cikin cikin ka wannan ta mulkin ke zama hanyar shigar ka aljanna. Amma dai muna jiran wannan al'amari muna jiran buƙatar wannan hukunci subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
ورحمة الله وبركاته. to Allah kida babu wani bayani da mutum zai yi bayan bayanin waɗannan ƴan'uwanmu da suke magana. Amma kawai abin da yake muhimmi shi ne jahilci da kuma a ƙyale karantarwa sahihiya da kuma rashin cikakkiyar tarbiyya su ne suka jefa wannan cikin wannan halin da yake. Haka kamar yadda duk mai hankali ya ce shugaba sahihi shi ne wanda yake hango musiba kafin ta zo, amma wannan su sai ta zo ke ganin don haka iyaye kamata su baye da ahalin sunna da ƴan salafiyya da ƴan dependa wajibi ne tashi tsaye mu karantar da addini da wani sabon salo wanda zai zama da cewa ya bayar da cikakkiyar wayewa da warkarkewa da fahimta. Kuma wannan ba zai yiwu ba sai mutane sun yi ƙoƙari sun karanta zamani sun karanta waƙiƙi kamar yadda Barista ya zai magana, domin yaƙi wanda yake tinkarar musulmi ba abu ne mai sauƙi ba, ba kuma abu ne wanda kabbara za ta magana ba, abu ne wanda yake hankali da ilimi. Kamar yadda hadisin Tirmidhi yake cewa abubuwa miya ko irin waɗannan za su zo amma ba maganinsu kamar ilimi mai daɗi da kuma hankali mai zurfi. Don haka wajibi ne mu sani cewa canjin rayuwa da ake canzawa to babu mummunan canji kamar ne, kuma canjin da zai biyo bayan corona wani canji ne da mai hankali ne kawai zai ji daɗinsa. Don haka wajibi ne mu sani muna buƙatar hankali cikakke da kuma ilimi mai taɗi, sannan kuma ko muna so ko ba mu so sai ya zama da cewa mun yi siyasa sahihi ko muna so ko ba mu so. Su matsorata da mafaɗaita da mabukata ba su san martabar kansu ba tukuna. Kamar yadda aka sanyo zagin Najeriya ko ana tsakin Najeriya yake tashi ko kuma iyakar tutun Najeriya wannan zunubi ya yi babba, don haka a shirke nan lallai mu sani cewa cikin martaba idan ba ka san martabar kanka ba ba za ka iya sanin martabar kowa ba, kuma babu abin tausayi irin halin da mu musulmi muke ciki da ba mu da wata kalma da ta isa a duniya ta rubuta. Ba wani musulmi ko wata ƙasar Larabawa ko wata ƙasar musulmi ko Afirka da ke isa ta ce canzin kuma kada ɗan yaɗa ba mai ta tun da kuma haka ne to ya raba ta canza ta kiɗa can. Salamu alaikum.
Thank you. ba'udina shaykhul islam ini bahwa Syekh Al-Dawri dari Dewan Syara insyaallah Syekh Al-Dawri kalau menunggu di Muslim di Asia itu kerana mengusirnya mengatakan dia kami tidak akan berlaku malam pada itu dan syukur.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الخاتم وعلى آله وقدره وامتداد العزيز أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أزننا عمد جن أبو بيو هيا حكومة حزبة بيو طريقة الجانية نفرقو kuma yadda masu jawabi na gaba su ɗan shafo kamar da wani ya nufi jin shi ya ambata gungun ɗan uwa musulmi sun yi zanga-zanga a garin nan kuma sun je hukumar shirma inda suka kawo ƙorafi an yi ɓatanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma gari ya yi shiru muka kuma yi musu bayanin cewa gari bai yi shiru ba zanga-zangar da suka yi da inda suka zo to takaicin da suke ji a cikin ransu to in bai zo ba to bai gaza waɗanda suka zo wa gun zanga-zanga kawo ƙarawa da takaicin ba tunda ma'aiki al'amari ne wanda yake yi musu hukumar alayhi muka karɓi amana muka ce daga nan kowa ya tafi gidansu kuma wannan al'amari an karɓe shi bisa amana kuma za a tabbatar amana ta yi aiki bayan na gama jawabi da girma kwamandan janaral Ibn Sina ya yi jawabi sannan wakilin shugaban ƴan sanda wanda yake OCSIB Bambai wanda yanzu an masa canji ya koma Lagos muka haɗu muka wannan alƙawari kuma muka sallame su suka bada lambar waya kuma alhamdulillahi kamar yadda shima wannan haya an bada ƴan sanda sun yi aiki ja domin an kawo mutumin nan a ƙauyen sun wani dungu a Jigawa amma kuma har aka bi shi ya koma can ya koma can ya ƙuye can amma sai da aka zo da shi ba a yayata an yi hayaniya ba kuma sannan aka kai shi gidan alƙali alƙali ma ba a bari an yi hayaniya ba aka kai shi gidan gyaran hali sai kuma korona ta shigo to sai abu ya kwanta korona tana lafawa sai shi ma aka sako shi sai aka gabatar da shi kuma sannan aka yi masa abin da yake cancanci shi da laifi na biyu ni na kamo shi da hannuna wanda shi kuma Allah ya zaga da kalmar ashar karara mafi yawanci rana ɗaya aka masa hukunci amma an kawo hukuncin wancan fiye da hukuncin wannan wanda shi kuma an masa ɗauri na bai gaza shekara goma ba saboda shekarunsa ma ba su kai 18 ba alhamdulillahi wannan gudunmawa da duka mumine suka haɗu suka bayar kuma har aka zo ga wannan matsayi wato ya zama kamar wato beki ne na imaninmu gabaki ɗaya shi wannan hukunci da wannan hukunci ba a yi shi ba da kowannenmu yana da alamar tambaya a imaninsa da aka taɓa ma'aiki mai kai amma yanzu wannan hukuncin ya ƙwace mu gabaki ɗaya abu na biyu shi wannan wanda ya yi wannan kato ƙara babba domin dama ma so cewa ake ya yi ɓatanci ga ma'aiki to ai ba ma ɓatanci ne ba ka cokaf ya ɗauke ma'aiki ne kulle shi a musulunci kalmomin ba za su maimaitu ba ko alhamdulillahi ran da ya yi wannan an gani a kilif an gani a social media mutane an fusa da imani ya motsa kuma gidansu ma a lungun sharifai aka rushe shi aka matsalle shi aka masa daga-daga mun kira ubansa a hukumar hizba ka yadda da mun kanka yake yake ɗayan sa 40 shi kai bai zakka kuma bai yadda da abin da yake ba kuma baya goyon bayan za ka iya faɗar wannan abin a rediyo yake zai iya faɗa kuma ya muka masa ɗan jarida ya faɗa ya la'anci ɗan nan abu na biyu wanda yake da alaƙa da wannan shi wannan wanda ya ta'addancin nan yana jingina kansa da ɗariƙar tijjaniya, yana ganin wannan abin da yake yi ma kamar wani ɓangare ne a ɗariƙar tijjaniya. Cikin gaskiya wannan ba ɗariƙar tijjaniya ba ne, kuma babu wani babban ko ƙarami a tijjaniya, ba ka da layi ko littafi wanda yake a tijjaniya a yi wannan. Zugi ne, haski ne, kafiri ne, tantiri ne, ɗancin daɗin jare ba abin da ya haɗa shi da ɗariƙar tijjaniya, ba kuma kansa ban kowa. In Shehu Islam Shehu Islami Iyas rahimahullah da ransa aka fara irin wa'annan kisan, kuma da ransa ya rubuto wasiƙa daga kaula, Shabul Fadl Yarwa ya yi wani littafi da ake ce masa Majmu'ur Rasail. Ciki ya rawaito wannan wasiƙa Shehu Islam Shehu Ibrahim Iyas rahimahullah, ya ce duk wanda yake mabiyina ko wanda ya jingina kai da ni ko yana haike wa shari'a, to wannan ni na yi bara'a da shi, ba ni ba shi, ba ni ba shi. Allah ka shaida, mumine ku shaida, ba ni ba shi. Kamar mutum ne ya jingina da ahalin sunna kuma ya shiga boko haram. To kaga ai an san Muhammad Yusuf, aka fi da Malam Jafar Allah ya ji kansa, amma a ƙarshe sai aka yaya, sai aka hannun riga. To yanzu abin da Muhammad Yusuf ya yi, ina ta Malam Jafar? Sai Malam Jafar ya bar ranta da shi, sun yi hannun riga da shi, a kowace tafiya kuma akwai shaidanu, akwai ainihi. Kamar yadda ake samu a cikin ɗan sanda, wani ya ɗauki makamu da aka ce ya kare mu, kuma ya je ya fashe shi. Waɗannan baragurbi ne, kuma miyagu ne, mun bar ranta da su ba mu ba su. Kuma alhamdulillah dukkan waɗanda suke aiki har da zuwa kitchen nan, idan ta bisu shiryen shiryen za ka san su dukkanin su masu rufe da ɗariƙar tijjaniya ne, har ta shi alƙali. To wannan ya nuna cewa wato babu mafaka, babu maɓoya, babu dangantaka da wani zai zo da wani zingi kanci, kuma suna yin samun mafaka a cikin mu. Kuma ka zalika wannan zama da wannan majalisi yana nuna ittifaqi ce da aka yi kan ma'aji sallallahu alaihi wasallam. Ba ma wanda yake musulmi a hukuncinsa da ake faɗa ba, abin da ke launi yake faɗa ne muku sarki cewa in ba kafiri ne ya zuci baki ga annabi za a duba a gani limabihi kafara ne, kaule gari kaule gari limabihi kafara. Idan mu kawo misali kafiri ya ce ni ban yarda ma'aiki ma'aiki ba ne, ni ban yarda shi manzon Allah ba ne, kana ai dama shi ne mai da shi kafirin ko? Amma idan kuma ya faɗi wani abu ba abin da ya mai da shi kafirin ba, wani rashin mutunci ne tsaba madarar ba, shi ma ranta ai hauni zai hau kansa domin ba za a lamunce a zauna ana taɓa mutunci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Wato wannan al'amari kuma da aka yi kira ɗan sanda, hukumar hisba, alƙalai, siniyar proses da lauya ya faɗa na matakai da za a yi, to shi muke jira domin ban san wani musulmi, ni ban taɓa ji ba, ban taɓa gani ba, ban taɓa karantawa wanda ake alƙawarin zaman lafiya da shi matuƙar ana zagin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ko kai. To saboda haka idan da kuma ba sake faɗa taru cewa kowa kada ya ɗauki dokar a hannu, to kuma musulmi mun yi tsayawa ba mu ɗauki dokar nan a hannu ba, kuma mun bar dama kuma hukumomi abu ya leko an nuna mana ƙarara. To mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga Amerika, mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga ƴancin ɗan adam, wato ɗan kalle su kalli ƙwaƙwalwar su ga mukan majina sun fi damuwa a ce wai an yi fyaɗe an yi dandaka, suna kallon su wato ba su ma gane bambancin nauyin zunubi da nauyin girma da irin musibin da za su afko al'umma a irin sakin baki irin wannan. Saboda haka korona tana nan matuƙar ana rage ma'aikin sallallahu alaihi wasallam, talauci yana nan matuƙar ana sakin baki ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam, annoba kowace irin musiba kai Boko Haram tana nan, bandit suna nan, kidnapping yana nan, abin ma da ba mu san shi ba shi ma yana nan yana tafi, matuƙar a rayuwarmu ana sakin baki ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam, kuma suna nan ba abin da ya yiwu ba. Ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaqqu wa qimatu al-'abdi khairu min an tumtara 40 yawman, ce da hajji faɗi a bayan ƙasa albarkar da za a samu a ƙasa ya faɗi ruwan kwana 40. Saboda haka muna ƙarfafa da cewa wannan goyon bayan mu
da wannan hukunci yana nan karam muna kuma kara barrantar da dalilan tijaniya da yan tijaniya ga baki daya limamu da su fa haƙu mita abinda wawaye suka aikata a cikin babu ba wani mabaki sannan kuma sai da Ibrahim shi ne gura yana fatar a sai daga wannan taro jiki ne yayi nauyi shi sai bai samu damar halarta da kansa ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dama an ce minti biyar aka bari kuma daga dukkan da ya kamata a faɗa ɗin an faɗa babban saƙon shi da yake cikin wannan haɗuwa tamu cewa wannan musiba da ta fito a ƙasarmu kuma Allah ya sa aka ɗauko hanyar wanda za a ije wannan musibar to shi ne nake zaton ‘yan uwa muka haɗu a nan don kar a bari wato cutar tawarwari dukkan hukuncin wanda ya yi a alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam duk malamai sun faɗa kuma kamar yadda suka faɗa ijma'i ne babu wata mazhaba a cikin mazahibi na musulunci wanda ba wannan ne hukunci da suka bayar ba cewa wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ko jininsa ya halatta saboda haka abu ne wanda yake a haɗar kan duk wani musulmi ya fiye ci wanda yake ce maganarsa wanda kuma ya fito cikin wannan aikin toka ga yana cewa baya cikin wannan ayoyin na jama'ar musulmi misala sallallahu alaihi wasallam abinda malamai suka tabbatar wanda duk yana cin a cikin tattafai na duk malamai ne a zaune ba wai a cikin ma'ashar ko a yi zaki irin waɗannan miyagun nafuza ba a'a wasu kalmomi wata faruka da kuma malamin da ya gabata da sun bayanin kitabun shifa alƙalibiyar ya faɗi cewa zagin ba da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ne yake da sauran zagin mutane domin shi akwai kalmar da a sauran mutane ba za su iya zama zagi ba amma a hakkinsa sai ta zama zagi a kashe mutum shi alal misali kallon jinsa ko alisalama da mutum zai danganta shi zuwa rashin tsarki a sauran mutane yanzu sai cewa na kallon rigarsa yana da jauka ai ba zagin sa kai ba amma a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dan Allah ya zagi ne kuma sai an kashe mutum to yaya kuma kun ji babu da ban magangaru irin waɗannan wanda har shi ba zai iya bayyana ta su ba annabin da sallallahu alaihi wasallam ba wai sun kafirai ko wasu sun bar ko wani wanda yake da'a da babban sakamako ba Allah da yake saurara cewa su yi wani abu na rashin ladabi a tare da shi ba a wannan al'umma bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam ba za ka faɗa shi ne sai na Abubakar shi ne sai na Umar ba su suka zo su kashi da murya a gaban sa ba Ubangiji yake cewa na tarfahu a tsaka ku fauka fasin da ni kuma sannan Ubangiji ba wai kawai yana miki kashe ki kanki ba ya fada wani abu mai kauri cewa an sahaba da amaluku cewa wannan mai magana da ƙarfi a gabansa zai iya dawowa aikin cikin kuka da rushi irin abin nan da hawaye ake cewa dilisuwar wato zama komai ya share wannan magana ba ta karɓar magana ba ce ba irin aikin sai na Abu Bakar aikin sai na Umar radiyallahu anhu ba irin aiki na bane ba irin aikin ka ba ne ne aikin da Allah ya ce zai rushe Badar Hunayn Uhud in ku sai Umar shirkani wannan abubuwan da za ta yi kuni aiki da Allah ke fa in ku da Allah da ku da rushe ya ilahi alamin ya kuma mummunan magana ya ya kuma zai haka alal hakika kamar da ba ha kin ce inda lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba na kiji abin da za a faɗa ba kun ci sun ha kawai ni Allah tsara mutata a kan kan uwa da kika gabata cewa fa yanzu abin da zan gare shine ne kuma kunna kuma abin da yake hali an tsara kamar da alhaji dukkan da tsawa da gudun ma kamar da malam bakariya fada wallahi sun ce tuno domin yadda ta wata nan da an yi shiru kai kowa a cikin mu nan sai ya saurari abu da amsa zai ba wa Allah cewa an yi wannan abu kuwa ya shiru da haka ne girma gwamna kan yanka kyakkyawan zato kuma da ana kira ta rana ta an kira ta fadil islami wata kila ma a cikin makadir na ubangiji Allah ya san za a yi wannan abin ne a zamaninka dan cewa kuma kine karshen wannan garin zaka iya cewa ni ko a'a shi yasa sai ya kaddara wasu bayansa kan cikin hadin da Islami to yanzu lokaci yayi wannan da aka yi to yanzu aikin sa ce kuma kamar da ha mene muka kyakkyawan zato domin ni daga kyakkyawan zato ana ce mata da har aka zo wannan matakin ma domin wata kira ai yi wata abubuwan a baya in ba ku kwanta ba ai ba yau ɗan nan shirkiyar suka fara fatan magana kan ma'aiki ba wani ta suka yi a baya an taɓa karawa kan wannan madadin wannan saboda haka mana yi maka kyakkyawan zato kuma kada ka tonar ta kyakkyawan da kan da muke maka ganin cewa har aka zo wannan gabar mun yi maka kyakkyawan zato cewa ka nufi alkhairi da fatan wannan da kankan kokari karshe Allah ya tsayi ya zama wannan shine ke zama maka alkhairi ba da ka zama wannan kuma ai daga cikin bikin babai wanda Allah yake jinjike su da inuwar da zuwa al'ashi kana ya ba kai da gora ajali akwai adalcin da ya wuce cewa yau ka zo ka kwato daraja da mutunci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ne ne ba adalci fatan su shi ne a ajiye wakko shaiki kuma hannun ra'iki da yi domin wannan mutumin da ya wani da shekara da ya yi makarar da ya haɗe da shi a kan daga hukunci da Allah ya kansa hukunci da Allah ya ce hukunci da Allah ya ce suka yi kifaji a kansa saboda haka sun kai wannan adalcin watakila shi ne musulmi jama'a da Allah ya ce da karfin na da ya ji kanka kuma ba mai maka fatan Allah ya kaddara maka kai gwamna wani abu kuma wanda ba shi muke fata ba wani idan wannan abin ya zo ya sai yi ce to kuma bane maka tsoron da zaka tara a gaban ubangiji amma mu mun san da zama tasira mun kira wannan abu a da su baka kenan dan da faro din nan Allah ya baka iman cewa ya zama an karɓi wannan hukunci kuma da ake saba ta masu ne zai da yanci don su akwai yanci da ba ya ce ko ni da adalci ni yanzu uratta kalmun sahabi wallahi ban kai ba uratta kalmun sahabi ba wai ke ke gaba can ba to amma ko wani an kasa ma yanzu akwai wani yanki da ya fata cewa kawai ka baka shi mutum ka wanda ta za a taba ta zan bai wai ana kara yanki mu ba mu da yanki kenan mutum mutuyan nan wannan magana da kake ake yi ba ana magana ne da jin mai la ilaha illa Allah ta kirki a kasan nan in mai la ilaha illa Allah ta kirki a kasan da shi ake ba wani bangare ka za bangare ka za to wanda ka an tsaya mun gaba daya kuma mu an za a duba mu a yawa ya saka ta cikin mu kai mu kafara da kuma shi wanda in yana har da yancin shi shi kai da mu kuma dukkan mun kowane bangare na masu la'ila illallah. Da haka ina fatan Allah ya bawa ligirwa gwamna da duk waɗanda ba su ke abin yanzu kuma yana da wasu suke kuma abin yanzu kansu Allah ya ba su ikon shi abin da Allah zai yaba muminai za su yaba domin da su mu tsira don yin wannan shi ne ceto Najeriya da ceto duniya kamar da malamai suke faɗa mutuƙar ana can cewa Allah da maukin Allah ba ran da ba a zauna lafiya muna fata Allah za su iko shi abin da ya dace Allah ubangiji idan mana maganin irin waɗannan musulmi kada a kuma mai mai cikin wannan a rayuwarmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalma ɗaya da kuma kafin da wata fita na zo ne da wasu cikin gidan Kajiriya saboda haka wannan magana da ne ayan ne da yawo na bin Kajiriya. Assalamu alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا مكة أنا أقول والله سبحانه وتعالى daimana wannan baiwa kuma mun tabbatar da cewar alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da ya ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyanta da kuma amma Allah ya ce la tahsabu sharran lakum bal huwa khairun lakum a hakika wannan gurin Kadiriyya wannan daga Tijaniya wannan ahlus sunna wannan kisala hada anan ya ki san irin kayar Allah ya niki alkhairi a cikin wannan abin da ya faru ko bai taɓa da mu ba kuma muna fatan kar mana da wannan alkhairi a hakika irin cikin haɗuwa a wannan wajen abu ne da kowane musulmi yana da buƙata a cikin sa illa amma jajin ta ba ta kare ba wannan ban yake magana ke cikin tsohon rayi ike karna daɗi ike koko a tsira ike kone zai faɗa a kalla in ke daga ta nike wannan karfar da nike da ta nike to kowaye mutum ko hukuncin suna abu da kacin na umar a kan masu rikin wadora masa abin nufi har abada duk wani ne da awar yan cikin adam ya san miki yanka ne miki mamban Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada ko wannan mutanen dole musulmi su kiyata amiya kuma ba su ba sauraron maganganun su da yau mun san Allah kuma wannan magana sanin zai ga mana wannan to in ke da gaske nike kaurar manzon Allah da nike to Allah bai na mana cikin musulmi ne wala ta'rifan lahum fi lahan al-qawl akwai dole kama sai ya bai na mana munafiki abu na uku wannan abin da muka samu ban dabarar da ya fi cewar a kuma kuma har an yi hukunci wanda ya da muktakar da ya ja mana wannan shari'ar musulunci da Allah ya sa Allah ya kare mana ita ya zama tana cikin littattafan malamai ba a kullance ni ba da yanzu an yi amendin kun waɗannan ɓangarorin sai a dokar kuma babu wani hukunci a kan wanda ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga wani nan mana ne hadarin kiyaye kiyayen a kungiyance shari'ar musulunci a mai da cikin wani kungi kuma duk san da aka mai shari'ar musulunci wajen ba kai ba magana mujawwala ba kai ba magana mustafa ba kai ba magana qur'ani ba kai ba magana hadisi ba a ce ka tashi daga tashi ka san sanin ka tashi ka fa kuma san da za a sauya wannan abin haka sannan kuma abin nan sa kai a mai shi haka ba Allah ya kiyaye sai an mai da shi turanci sannan da aka mai da shi turancin nan sai Imam Malik kina zaune ga kuma ne ke zikir ba rika ne shi yake da haƙƙin ya fassara shari'ar da take cikin da aka ce wai ta musulunci da sai aka mai da wannan ba da ni bai yi ta wannan akan wannan ba ko kafiri aka dauko aka ba wannan ya ake cike maka shari'a ina ba zan tare da ni ko da kuma mutsayin kira yake a yayin kundin sai da musulunci a kan da yake inda hannu wannan ina mai bai samu ku ya a yanzu babu hukuncin mai duwa babu hukuncin aka ta wanda zaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ki kiyaye wannan kiraya abin da yake cikin wannan kundin kundin da yake fada idan har da gaskiya ne sai alfatafan mu sharrin da yake cikin wannan kundin shine babu alfatafan mu shine za a iya zuwa wani kowa yi wasa da abin da ya dama kada ka yawo cikin kan wannan abu Allah muna fatan duka magana na Allah ma dan Allah ya kare mu kubiri san abin da na sani dan kare da wannan doran fagen da yake cikin wannan kungiyar a dalilin wannan kungiyar nan musulmi ya yi kansu musulmi ya gane kuma ake wannan mun yi sallama da shar'an musulunci a hakikar lamari sai abin da munafukai da nikan Allah suka damar barbara a ciki kuma shi ma sai fa tsara da yake nufi kuma ba ku misali a wannan kundin akwai maganar habana shayarwa idan kuke a musulunci adila kuma da haƙƙin habana amma habanan nan malamai sun yi bayani daga abin da musulunci nuna kuma da haƙƙin kula da shi musulun mai musulunta shi ne cinsa da cinsa da bambancinsa da kuma tufafinsa amma tafiyar da haƙƙin ubansa ne amma a wannan kundin zikalla in kana fuskantar da ga Allah da an ce kidin kodin wanda kishi ne hada cewa da karwa an ce accommodation sai da kuma and general well upbringing sai wannan kalmar general well upbringing na kai da ta iya ba uwa tarbiya da kuma ba ko da ba ta iya ba ta ba ko amma da kuma kuma da ake tare ina cikin da karfu da wannan abu sai a ce ko yana da fasara ni ba san wannan ne take nufi ba wa akwai da yake nan haka wannan wajibin duk mutune cikin da ake ranin kudin sai su goyi bayan haka sai kuma su yarda ba su cikin wanda ya mutunci neman a maganta kana a wannan hanyar ba kuma shi da mutunci ba abin da ya tauye ta in ya gatan Allah ya aiki da yadda ya kamata da shi mun gani misali ba ku kan ta mun yi da tun da shi mutuncin musulunci wanda ke cikin manzon Allah fa kuma ta ayi amma wallahi aka kuma da gaskiya don babu a karshe a dan wannan baka yayi magana wanda a magana ta ta yayi magana cewa Muhammad Yusuf wannan dafa a cikin hakikan lamari kowa ya san ni a nan wajen gaba ba na ce da rike cikin ya shi na sanin Jafar kuma alhamdulillah kin je mutu bana wani azibin mafarkin sa ba Allah shi ne kuma da haka Muhammad amma dan san Muhammad Yusuf da sura ta Al-Jazeera to an bindige shi ko da kin da Jafar ina san shi idan ko mutum yi dalibi ne dalibi ke kantare wannan abu ne babu karan da babu da ba ko wayar kan kallon dalibi ko da ka babu abu ya da shi da shi Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya san malam kafir kuma ya shi da kuma shi da musulmi Allah ya mana magani amma bambancin tsakanin su ya bambancin sama da kasa babu abu ya kike ga wannan maganar mun kan dama ba wai shi yake magana malam bakar ba amma duk wanda ya ji garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da samun wani abu na rabon karatu to sunansa ke nan a duniya in wani musulmi sunansa ke nan musamman in za a zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa sai ko ma ce shi ma kirin jabar ne a karka yadda mutakana la ilaha illallah a wajen turawa da kan koran su ke ba a kalla hoton kirkar rikini saboda haka musan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci amma ina ƙara korata da musulmi kiyayi kundin shari'ar musulunci in an kundin ce da ba mu kare mu wannan taron mu gode wa Allah da kan aiki da shi a cikin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صيام الرحلة صلى الله عليه وسلم. من أفضل الدين صلى الله عليه وسلم na Usman bin Affan da ke komar gadar kaya dandalin kira da yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa manhajin magabata na kwarai. Ina nuna godiya ta musamman ga dukkan manya-manyan malamai da shehunai da wakilai da suka zo daga wurare daban-daban da jami'an tsaro masu uniform da waɗanda suke ba su da uniform. Duka muna muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ne da ku gidajen ku zai lafiya. Dan uwa Sheikh Dr. Ali Rose Abu Idris sun a farko ya yi bayanin makasudin haduwar mu a wannan wuri. Mun haɗu ne don mu soke nauyi da Allah madaukin sarki ya dora mana cewa in an yi ba daidai ba mu faɗa cewa ba daidai an kai ba kuma mu ba da shawara. Allah ya sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mu ya wuce misali ba za mu iya diddige shi ba za mu iya bakin mu ba zai iya magana a kansa ba, amma an jefa mu cikin tashin hankali, an jefa mu cikin damuwa, an jefa mu cikin wayo. Allah ne ya so lokacin da muka ji wannan mummunar magana ta tanci da cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito daga bakin wani zindigi mai sifa ta ƴan wuta. Muna fatan Allah ya mana maganinsa da shi da makamantansa da na fili da na boye. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suke bayani a sakan sa alkhairi shi ne afdalul khalq. Hadihi aqidatuna, wannan ita ce aqidanmu kuma za mu faɗa. Ba mu da wanda ya yi mu annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu Allah ya sa wa laska shi ne abu na ƙarshe da muke da shi, wanda in an taɓa shi to an je an taɓa mana makura. Komai muna iya yin haƙuri a kansa, amma ba ma iya haƙuri a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma muna sanar da duniya ta ji cewa idan har mutum yakan zo ya mutu a kan duniya to ba ana mutuwa a kan lahira. Ina a ran bakin musulmi ga baki ɗaya, wallahi jininmu gaba ɗaya zai iya cirewa gaba ɗaya. Kada ku ɗauka wannan magana ta wasa ce ko ta hira ce, a shirye muke wallahi ba duniya kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gobe ta yi nisa to taɓa annabi taɓa mu ne, taɓa annabi taɓa mutuncinmu ne, taɓa annabi taɓa addininmu ne. No point area ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne afdalul khalq, shi ya fi kowa a cikin halitta sallallahu alaihi wa sallam. Khatamun nabiyyin wa imamul mursalin, shi kamar kin annabawa shugaban manzanni wanda imanin bawa baya inganta hatta yu'mina bihi, wato ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yashhadu bi nubuwwatihi, kuma ya shaida cewa annabi shi annabi ne. Ba a yin hukunci ranar tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto duniya da baki daya. Allah ba zai bada hukunci ba sai annabi ya yi ceto. Matsayinsa sallallahu alaihi wasallam shi ne zai ceci duniya ga baki daya, a ja ta mutu ta buɗe akan aljanna ya taɓa aljanna. Ba wanda zai shiga aljanna sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shiga aljanna. Shi ne sahibul liwa'ul hamdi,
shi ne sanin makamin al-maqamil mahmud da ke da wata tuta yace idan an kira sallah yi mun addu'a roƙon mun Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wani matsayi da daraja wanda babu wanda zai samu wannan matsayi da daraja in ba wani zaɓaɓɓen bawa ba wa arju an akuna ana huwa ina fatan zamani shi ne wannan mutumin shi ne wanda in ka zo kiran sallah za ka roƙar masa wasiya da fadila sallallahu alaihi wasallama shi ne mai tsaki shi ne mai ainihin wato kwai da ake zuwa a sha ruwa bayan an sha kishirwa ranar tashin alkiyama shi ne imamun nabiyyina wa khatibuhum shugaban annabawa kuma shi ne hafizinsu shi ne zai ce to annabawa gaba daya ummatuhu khairul ummi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi alkhairi a cikin al'umma da baki daya afdalul khalqi inda rusuli ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وجد سبك في القوة وجد الله إن تباك الرسل فرسول من ذنب الله قلنا نحن شهيدين كثير صديقين كثير شهيدين كثير صالحين وان إذا كما ذنب الله يا ذلك صالح أمري يا ذلك شهيدين يا ذلك صديقين جديك هرشي جدا جعل صلى الله عليه وآله وسلم وانت شيني نجل في وجن فلدا هذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا تدرج الجبع كم مبتئي فدابا شيسا معلومات كتبايا لأن الله سلام صلى الله عليه وسلم كم وانت يزا يا النبي هو يا حيبا يا النبي هو يتي مجنج يا النبي هو يتي مدرج يا النبي هو يبقى مكانا هذا تتحى النبي صلى الله عليه وسلم شيني أشي شيء أتحمل هذا الشيء أتحمل هذا الشيء wannan shi ne abin da kuke baki muke da shi muna kira muna ga duniya ya kamata a sani cewa wannan hakkinmu ne na gaba daya hakkinmu ne sai an dauki mataki a kan wanda ya zagi annabawa idan ba haka ba mu kun bude wata kofa ne na cewa a tayar da hankali ko a yi ta tada rikici da fitina a cikin al'umma wanda zaman lafiyar shi ne a yanke masa hukunci a wuce wurin a huta kawai kar a bude kofa wani ma ya zo ya duka maimaitawa muna jaddada wannan muna maimaitawa ina da kiraye kamar haka bayan ainihin wato goyon baya dangane da abin da ƴan uwa su da fada abu na farko shi ne dangane da ƴan jarida ƴan jarida musulmi ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata mu ga aikin jarida na musulunci a wannan lokaci ya kuma wani mutum ɗaya aka taɓa ko aka yi wa wani abu da ke ya kawo ba da kun ci a duniyar nan gaba ɗaya da maganganu ɗari da islamu kom idan musulunci ku ya koyar da bidan musulmi idan kudu mawar ku ko kun ɗauka cewa ƙasin malami ne kadai ya yi magana a kan taɓa annabi idan an kira alƙalai idan an kira lauyoyi idan an kira wa dole mu yi magana a cikin jarida don su ne suke ɗaukan maganganu suna yaɗa su a duniya kuma shi suna so su publicize magana su yaɗa ta ta samu kafuwa ko ta samu illa ko na sauran suna da hanyoyin da suke su muna kira gare ku su ji tsoron Allah kada ɗan jarida ka je ka gama da manzon Allah da wace fuska za ka haɗu da shi da shi an zage shi ba ka ba shi dariya ba muna so mu ga tasirin wannan a cikin jaridun mu muna kira ga iyayenmu sarakuna iyayen gida mun ji shiru muna kira da sarki musulmi Allah ta rike ma da rarriya sarki musulmi har ka ce wannan islamiyya wannan magana ba mu ne kamar da mu yi ba muna so ko a rediyo mu zo mu ji an yi magana Allah wani rai da wannan abin da aka yi kawanin ku na musulunci ne kuma Allah ya ba ku girma da ɗaukaka ta dalilin musulunci musuluncin nan shi ne ya fi ganin girmanku da daraja ku kuma da duwan adam muna jiran gudunmuwar ku yanzu malami da ya sauke gama ya ce kuma manzon Allah taba kowa ne to muna so mu ji meye gudunmuwar ku me kuka ce an yi wani taro a kai yaya ma za a magance faruwar wannan matsalar a cikin al'umma babu abin da yake barazana a kan zaman lafiyar al'umma irin zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuna kira ga ƴan fundamental human rights masu magana a kan ƴancin ɗan adam
an yi magana an faɗa haƙƙi ne mu kai muku gaskiya wallahi tallahi kadar albashinka na 35,350 ya sa ka ridda garin nan mun ji wani yana faɗa da sunan wannan ƙungiya ta ƴancin ɗan adam a lokacin da ta zagi mahaliki wato mahaliki sallallahu alaihi wasallama yana ba wa gwamnati umarni cewa umarni ke ba wa gwamnati su ji wannan mutumin saboda ɗaure shi ko taɓa shi taɓa ƴancin ɗan adam ne musulmi ne sallah mun ji wannan da ta fito ta yi magana da sunan ƙauya ko na makamancin wannan kuma ta toma na ta tsoyon bakin mai wari ta faɗa abin da za ta faɗa Allah wajere da irin ku amma muna miki addu'a Allah shirye da ke idan har wani mutum ga dai yana da wani ƴanci ko yana da daraja ko yana da kima akwai wanda yake da ƴanci da daraja sama da ƴancin Annabi Muhammadu shi ma ƴancin sa ba na ta shi shi kaɗai ba ne nasa na dabbansa na iyalan gidansa na al'ummarsa gaba ɗaya kai za Allah ku shi ne al'ummarsa ma gaba ɗaya akwai al'ummar jumhur dawa da ummar ijaba duk da gaba ɗaya al'ummar da Allah ne da musulmi da kafara gaba ɗaya duk al'ummarsa ne kuma yana da haƙƙi a kansu wanda sun amsa kiransa ko wanda ba su amsa kiransa ba to idan har sun ba tsabar rashin hankali da rashin ganewa ba da rashin tunani ba da tsabar yin aiki wasu kana yi wa wasu aiki ba kasu kwanso a yi ba da lokacin da za ka zo ka ba da gudunmuwa to ai wannan shi ne ƙyancin da ya kamata a bi kanunsa na Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu yi ta yaƙi mu yi ta fama sai an neman masa da ƙyancin da haƙƙin shi ma ɗan adam ne shi ma yi shi wanda ya yi ko ba su bane shi ma yi shi wanda ya tuka ga kaifin ko shi ma rai shi ma manzo Allah yi shi wanda ya yi shi ɗan adam ne to shi ma yana da rai ɗinsa kuma malamai sun faɗa ƙarfin manzon Allah da yana raye da yana wata ya fi duniya sallallahu alaihi wasallam duk da yake hakkin sa yana nan ba za a dauki ainihin wato wannan hakki ba kuma abun mamaki a garin nan ba a garin nan a garin nan ba aka zo majalisa ba ta dokoki ta zauna a kan hukuncin wanda ya yi fate aka kama shi ya yi fate a fiɗe shi ya faɗa shi da malamai suka zo suke kan waɗanda suke ce ta gudu ba suke shi bayani aka ce a zai nemi hukuncin da ya dace akwai provision na wannan a cikin musulunci da yawa amma da izumar rai shafi suka suka ce ya yi daidai a tafi ya shiga wanda ya sani wannan satin da ya wuce fa wani alƙali ya yanke hukunci wa wani dattijo mai shekara 60 hukuncin kisa saboda ya yi fade wa jariya cikin marar suke shafi da ke kuma a wannan garin da ya alkali ya zo ya yi hukunci ya ce wanda ya zagi manzon Allah ya ji mutunci manzon Allah ya mata manzon Allah a rafe shi yan kuma ba su kace ba su yarda ba ne kuke yi min lahi azim yan kuma ra'ayi dan nan in duk ku shiga cikin ku wallahi tallahi za mu zuba da mu da ku wallahi kada wani ya taba tsammanin a taba musulunci za mu shiru wallahi ba za mu kyale ba wallahi muna shaida muku ba za mu zuba bari ba za mu kyale ba to sunan wannan magana shakkiyar renin hankali da rashin mutunci kuma kike magana duk mun san ku muna kallon ku ai ba da kuna neman sa da wata rana ko kana neman kansula billahi azim ko me sharan ku ku ba mu da kai ba za ku zo ku nemi wata kujera ko wani matsayi ai duk kowa mun san tarihin sa muna kallon sa lokaci ne ku yi abin da za ku yi sauyoyi sun yi bincike a kan wannan hukunci da aka yi alhamdulillahi sai alƙalin nan ya yi kokari ya guji wata ƙofa da wani mai suka a zamanin da zai yi suka ya so shi ta duk wani mai turanci da zai wani turanci ba magana ka ji da ana cewa shari'ar ba ta yi ba sai dai a magana a filin to ko an yi a filin din muna nan muna jira mun zuba ido kuma ku za ku ce yana bari ba muna nan muna zuba ido ku za ku ce labari ba ko abin mamaki me ma abin kan hankali da damuwa a cikin musulmi yake ko da wani ne aka same shi a kudu ko a wani abu kuma samu wani ya zo da zuciyar bakin shi zai mana magana a cikin musulmi sai ce shi ma yana da awarwani yana sallah wani to me abin ta da hankali dan an tashi shi daga aiki wanda zame shi a kammala a wuce gudun kuri shine zai ga gaskiya sannan abu na gaba shine lallai muna kira ga hukuma sai yadda faru sai bayani da malamai suke sai bayani duk wannan abin da muke dai kuma na ji ko magana mai magana surutun wani a gidan radio ko a Facebook ko a WhatsApp ko na ba ta tafiri amma masu magana ita ce hukuma wannan shi yake da dama ya rattaba hannu a kan hukuncin kashe wannan jirgi ne to muna kira ga gwamna bayan yabo da aka yi da alkhairi na alimul islam to lallai a yi mana hidimar musulunci ba hannu za ka sa ba har ka haku a karar taba sai sai an yi wannan taba ka saka da mafiya ma abu abin da zai same ka sai ɗaukaka a daraja amma wallahi idan ba a sa hannu a kashe wannan ba mai girma gwamna muna ga wato akwai shakka a kan wannan suke da kajin islamin dan babu hidimar musulunci da ta wuce kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko kuma yadda malamai suke da faɗa suke bayani wannan lakin ba gama ba a ko dira a daga aduwa za a daga yin gajiya a kan a gwamnati insha Allah tabaraka ta'ala kuma muna nan muna jiran ku yan uwa masu rubutu a WhatsApp da Facebook ku karuta ra'ayinku in ana so a ji ra'ayinku a jiya ya ku kuma na ku kuma kan wani kan BBC ya zo yana hira da ni aka maka lafiyar aiki a kan wannan ce yau ni har da zo ka tambaye ni ra'ayina a kan wannan abu to kake yi ka taba min imani na kai maganar ma a tambaye ne wani ra'ayi akwai wani ra'ayi ai ra'ayi shi ne kudin tashe shi daga aiki akan malaki na wani wani ne dai ne shi ne hukunci da karshe ina faɗa ga mai da wani mawaki yake faɗa ne laika rasulullahi min tahiyyatan wa salla alayka al-abid al-mutahajjid fa anta rasulullahi hadin wa mu'tadin nabiyul huda للأنبياء مؤيد قد آل حسان وفي الشعر شاهد حتي تجدده الأيام يروى وينشد وغر عليه في النبوة قاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد تشهدنا سوى وزن الله صلى الله عليه وآله وسلم mun sauke hukunci ko mun sauke nauyinmu ya ubangiji tabaraka ta'ala a kan wannan annabi namu ya ubangiji ka kawo matakin da ya dace a kan wanda suka yi wannan ta'addanci ya ubangiji ka kawo shugabanninmu kawai ƙarfin gwiwa da ƙarfin hali da ƙoƙari da dacewa tabbatar da wannan hukunci ya Allah mun sauke nauyinmu ya Allah mun sauke nauyinmu ya Allah mun sauke nauyinmu Allahumma fashhad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala ya saka wa malaman mu da alkhairi da bakin ta ko ya isa ta ne ta kai bayani. Fatan mu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa. Allah ya amince mu a fatar mu ba mu zama lafiya. Irin waɗannan cikin mu Allah ta'ala ya nuna alamar san shi ya yi mana. Allah ta'ala dukkan damuwa da ke wannan ƙasa Allah ka yi mana. Wannan mutane Allah ta'ala ka shirya da mu kuma bi da ya kai mana maganin ku idan ba mu shirya ba. Kamar yadda aka bayyana akwai azuwa a nan da shawar suna na ranar da bayan da kwallo da rashin da ala domin kama da wannan makoni ko ta kama ba za a je na suna da ruwa da jama'a ne ba har sai lokacin da al'ummar musulmi suka ga an tabbatar da wannan hukunci har da musulmi ba za a samu ya isa ga dukkan shugabanni Allah ta ala wasu cikon tabbatar da adalci wa tabbatar Allah ma ba da wani tuka Allah ma ila ila anta asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh